بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا العرباء شد قوات شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي الشيكرة دبور ايدا داري هدود قوم شاترة واندي ايدا 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 اشرين دا هدود قوات نوفمبر 1998 ادام با من تابا منا كراتو دا كل كافن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراها للشيخ المحدث العلامة ابي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله a ƙarƙashin babin al-i'timadu ala al-yadain fi nuhudi ila ar-raka'a, wato dogaro akan hannaye guda biyu yayin yunkuri zuwa ga ainihin raka'a ta uku ko raka'a ta biyu ko raka'a ta hudu ainihin a cikin sallah. Duk sa'an da zaka yunkura ka tashi, zaka sanya hannunka ne ka ainihin wato dogara a ƙasa ka tashi. To in ka zo sanya hannun naka shine kamar yadda muka karanta a hadisi na biyu a cikin babin, hannun naka baka dunkule shi ne kamar yadda mai damun kulli take ainihin matse ainihin a kulli din take dunkula hanninta. To wannan mun tsawaita bayanai kwarai da gaske, muka zo da asalin littafin gharibul hadis na shi al-imamu Abu Ishaq al-Harbi, muka karanto asalin hadisin da kuma shi fassarar da shi a kanshi, shi da kanshi al-imamu Abu Ishaq al-Harbi yayi wa ainihin wannan hadisi. Bayan haka muka ainihin kawo cikakken tarihin shi al-imamu Abu Ishaq al-Harbi dan kasancewa wane ne shi, su wane ne malaman shi, menene darajar shi wajen ainihin ilimi da karatu, menene matsayin ainihin wannan littafi nashi na gharibul hadis. Dukkan bayanai dai gamsassu sun gabata dangane da wannan mas'ala. Abu daya da ya rage yanzu dangane da wannan mas'ala shine kasancewa wannan fassara da al-imamu Abu Ishaq al-Harbi yayi wa wannan hadisi na ajinu na maganar dunkula hannu, malamai duk da suka zo bayan shi sun amince da ainihin wannan fassara daga cikin waɗanda suka yi rubutu dangane da fassara ta ainihin gharibul hadis. Matuƙar dai sun kawo wannan hadisi da nufin su fassara shi, to za ka ga sun dace da shi wajen ainihin wannan fassara. Akwai babban malami wanda ainihin yayi littafin An-Nihayatu fi Gharibil Hadith wal Athar, al-Imam Majduddin al-Mubarak ibn Muhammad al-Jazari ibn al-Asir. Littafin shi mujalladi biyar ne, kamus ne shi ma na hadisi, yana fassara kalmomi ne waɗanda suka zama ba gama gari ba a cikin ainihin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma zantuttuka da makamantansu na tabi'ai da sahabbai da makamantansu. Shi wannan malami an haife shi hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 544 ainihin a lokacin hijira na da 544, kuma ya rasu a hijira na da shekara 606 daidai, wato yayi shekaru 62 a duniya kenan. Yau in ka lissafa zaka ga shekarar shi 813 da mutuwa. To wannan malami a cikin wannan littafi a mujalladi na uku shafi na 118 ya kawo wannan hadisi na Abdullahi dan Umar na Ajinu, kuma ya fassara shi kamar yadda kasan shi al-Imamu Abu Ishaq al-Harbi ya fassara cewa ma'anar shi shine masallaci ya dunkula hannun shi yayin da zai tashi kamar yadda ainihin mai damun kulli take ainihin wato matse hanninta. To malami na gaba shine al-Imamu Ibn Manzur al-Ifriqi al-Masri mai littafin Lisanul Arab. Littafin Lisanul Arab littafi ne wanda yake na taɓa yin bayani a kan shi a takaice, amma a takaicen takaitawa wannan littafi kamus ne wanda yake fassara kalmomi na Larabci, yake kuma fassara kalmomi yadda suka zo a cikin Al-Qur'ani da hadisi. Wannan littafi ana buga shi a cikin mujalladi 15. To wannan malami mai wannan littafi ainihin wato shi Ibn Manzur al-Ifriqi, wato wanda yake da shi wannan littafi na Lisanul Arab, shi ko an haife shi hijira Annabi na da shekara 630 daidai, ma'ana bayan mutuwar Ibn al-Asiri da shekara 24 shi kuma aka haife shi. Ya rasu hijira na da shekara 711, wato an kalisafa ya shekara 81 shi kuma a duniya. Yau shi kuma shekarun shi 708 daidai da rasuwa. To a cikin littafin shi Lisanul Arab shi ma a mujalladi na 13 a cikin shafi na 277 ya fassara wannan hadisi na Abdullahi dan Umar da cewa ma'anar shi shine masallaci ya sanya hannun shi a ƙasa a dunkule kamar yadda ainihin wato mai damun kulli take ainihin matse kullin. To wannan na kawo ne domin kadai mu karfafi wannan fassara da al-Imam Abu Ishaq al-Harbiyyi dangane da cewa abinda wannan magana take nufi kenan. Yanzu abin da ya rage shine mutane su je su koyi ilimi a inda ya kamata, kuma ta yadda ya kamata, a wurin waɗanda ya kamata, sa'annan kuma su sanya abin da ya kamata wajen yada ilimin shine tsoron Allah, su zama rabbaniyina, malamai waɗanda suke koyar da addinin da Allah Ubangiji ya aiko annabawa da shi. Abin da aka karanta a cikin littafi an karantar da shi a ilmance, an koye shi a ilmance, aje a karantar da shi a ilmance cikin tsoron Allah, sai kaga al'ummar musulunci kansu ya haɗu, an baiwa ainihin alqur'ani da sunna haƙƙinsu, a san su yadda ya kamata, a tace su, sa'annan aji tsoron Allah a bayyana wa mutane gaskiya. Wallahi mutane, musamman mutanen mu kasashen Afrika, mutanen mu Najeriya da makamantan mu, mutane suna shirye da su karbi gaskiya, amma rashin sa'a akai sai zama malaman na tsoron su gaya musu gaskiya, ko suna shakka su gaya musu gaskiya, saboda suna kwadayin abin hannunsu, ko suna neman girma a wurin su, ko suna neman mukami a wurin su. Girma da ɗaukaka da mukami duk baki ɗaya a wurin Allah maɗaukakin sarki yake. Allah ya ce a yabtaghuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. Girma suke nema a wurin mutane, ai girma da buwaya da ɗaukaka duk na Allah ne. Ka bi Allah, ka faɗi maganar da Allah ya yarda, Allah sai ya baka girma da kanshi, girman da yake babu wanda ya isa ya jayayya da kai a kanshi. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Mas'ala kwaya biyu da ta rage mana wadda muka manta dangane da jalsatul istiraha ita ce, mas'ala ta farko, akwai wasu asarai daga sahabbai waɗanda al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba da waɗansu malamai suka ruwaito cewa akwai wasu sahabbai waɗanda in sun zo sallah sun ɗago daga raka'a ta biyu sai su wuce zuwa raka'a ta ɗaya sai su wuce raka'a ta biyu ba tare da sun yi jalsatul istiraha ba, kamar su Abdullahi ɗan Umar, kamar su Abdullahi ibn Zubairi, kamar su Abdullahi ibn Mas'ud, kamar su Abdullahi ibn Abbasin. Dukkanin waɗannan al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito a cikin littafin shi al-Musannaf a cikin mujalladin farko cewa ba sa yin jilsatul istiraha. To shin wannan dalili ne akan kore jilsatul istiraha? To abu na farko tukuna sai mu dubi shin waɗannan asarai sun tabbata. Waɗannan asarai baki ɗayan su ba su tabbata ba sai guda ɗaya, shine na Abdullahi dan Mas'udin cewa shi kan in ya miƙe daga sujuda ta biyu sai ya wuce zuwa ainihin raka'a daga sujuda ta biyu sai ya wuce raka'a ta biyu baya jilsatul istiraha. Ya tabbata shi Ibn Mas'udin daga gare shi haka da isnadi sahihi a cikin al-Musannaf. Al-Imam Az-Zaylai ya inganta wannan magana a cikin littafin shi Nasbur Raya. To tunda wannan magana ta inganta daga Abdullahi dan Mas'udi, ko ta zama hujja? A'a, bata zama hujja ba a cikin shari'ar musulunci ko misqala zarratin, saboda ga abin da ya tabbata wasu sahabban sun samo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake sabanin na wannan sahabi. Kuma su waɗannan sahabbai irin su Malik ibn al-Huwaris, irin su Abu Humayd al-Sa'idi, irin su Abu Qatadata, irin su Amr dan Salima, dukkan su baki ɗaya sun danganta jilsatul istiraha ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Amma shi Abdullahi dan Mas'ud an ce ne yana ainihin yin sallah ba tare da ita ba, wata larura ce ta hana shi, wani uzuri ne, wani ta'awili ne, ba a sani ba, don haka babu hujja a cikin aikin Abdullahi dan Umar ko misqala zarratin Abdullahi dan Mas'ud ko misqala zarratin, saboda ga abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama da isnadi sahihai, sahabban da suka fi shi ilimi dangane da sunna, dangane da hadisi, dangane da fiqhu, sun ruwaito cewa Annabi yana yi, don haka babu hujja a cikin wannan. Duk waɗannan muna kawowa ne saboda kar wani ya je ya ɗibo wata tarka-tarka yazo ya maka hujja da ita, dan ba wai duk abin da sahabi yayi ne ake hujja da shi ba, sai in wannan abu ya inganta kuma bai saba wa abin da ya zo ta hanyar wasu sahabban daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan kam ya inganta, amma ya saba wa abin da wasu sahabban suka rawaito daga Annabi, dan haka babu hujja a cikin shi. Duk girman Ibn Mas'udin akan wannan matsala in ka bi shi akan haka ka hallaka shi, ko sai a ce mai yiwa yana da wani uzuri ne, kai ko tunda sunna ta bayyana maka karara cewa yana cikin siffar sallar Annabi na jilsatul istiraha, haka sallar tashi dama take, ba wai daga baya ne ya some ta yin haka ba, ba saboda tsufa ba, ba saboda rashin lafiya ko bukata ko gajiya ko gazawa, a'a, haka dama sallar take tutur kullun da'iman abadan. to dan haka abin da yake akan ka kai ma haka sallar ka zata kasance kullun da'iman abadan inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na mu'minai in dai na gaskiya ne in aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai su ce mun bi mun ji mun bi to waɗannan ƴan arziki kenan irin albarka amma masu taurarewa suna baya baya to wallahi tallahi Allah yana da maganin su duniya da lahira mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu al-imam abubakar ibn al-arabi a cikin littafin sha'aridatul ahwazi sharhin tirmizi da ya kawo hadisin jilsatul istiraha na malik ibn al-huwairisi da kuma hadisin abu humaydi disaidi sai ya ce abin mamaki malaman malikiya suka ce wai in mutum ya zauna a raka'a farko da mantuwa ko a raka'a ta uku da mantuwa sai yayi sujudu sahwi wato sai yayi kwatankwacin kamar a ce sujuda ba'da salami kenan sujuda ba'diyya yace wannan abun mamaki ne bayan an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin wannan zama a wannan wuri da gangan dan ya nuna cewa shari'a ce sunna ce to wanda ya da mantuwa kuma sai a ce yayi laifi in ya zama misali annabi yana yin wannan dan sunna kaga yana sana kenan a fadake yake ba mantuwa ba ba rafkanuwa ba ya zama sunna ce to sai wani ya zama yayi wannan zama shi da ya saba baya yi Allah dan haka zai yi sujuda ba'da salami ibn al-arabi babban malami ne ba malike kuma yace wannan babban kuskure ne dan haka mutumin da ya zauna raka'a ta daya raka'a ta biyu wannan da raka'a ta uku da nufin jilsatul israha ba kariye a sallah ba babu qabli babu ba'di akan shi to amma wannan babban kuskure da ibn al-arabi ya fada har yanzu da yawancin malikiya suna kai musamman malikiyar kasar nan tamu duk sa'an da ya zama a raka'a farko ko a raka'a ta uku da mantuwa sai ya ce yayi kari dan haka sai ya ce sai yayi sujuda ba'da salami to kai da kake bin shi wanda kai dama an ce zaka yi jilsatul israha ko da shi liman bai ba shin idan yayi wannan sujudu sahwi saboda shi yana ga yayi kari ko zaka bi shi akan wannan sujuda to ba zaka bi shi kai wannan sujuda ba sai ka bar shi wannan sujuda shi ta kama shi ma kuma kama ta yayi ba ita ce ta kama shi ba domin asali abin da yake sunna ne yayi wannan zama to amma sai taurare yake sai ya dauka to yanzu mantuwa ce ta kama shi yayi dan haka sujudu sahwi ta kama shi to bari yayi sujuda ba'da salami tunda dai yayi sallama ya sake ka to shikenan kowa ya kama hannun shi ya tafi shi ka bar shi yayi ainihin sujudu sahwin shi kai kuma wannan jilsatul istiraha da kai sunna ce ba za ka bi shi ba akan haka domin me ka tabbatar akan kuskure yake baka shakka ko misqala zarratin akan kuskure yake dan gashi ibn al-arabi da al-qalamin shi ya rubuta cikin sharhin tirmizi da na fada yace mummunan kuskure ne malikiya suka fada to su kansu malikiyar isu kenan sun ci dunduniyar junan su sun ce mummunan kuskure ne to yaushe ne kai ka tabbatar mutun yayi mummunan kuskure kuma zaka bi shi kuma su kansu fuqaha'in malikiyar suka ce duk inda ka tabbatar da cewa liman a kaza da yake akan rafkanuwa ne kar ka sake ka bi shi misalin wannan an yi raka'a hudu kif sai liman ya miƙe zai ci ko ta biyar a sallar azhar ko da asar ko isha aka ce kai ka tabbatar raka'a ta hudu ake shi ko liman mai wa shakka ta kama shi yana ganin ta biyar ce tunda kai kana da tabbas akan ta hudu ce aka ce in ka sake ka bi shi sallar ka ta baci lalle dole kai ka tsaya ba za ka yi mai biyayya ba anan dan me kana da yaqini tabbas cewa kuskure ne to amma shi kuma yana ganin daidai ne sai ka bar shi ya je yayi wannan ainihin raka'a tashi ta biyar in yazo aka idar da sallah aka yi sallama sai yayi ba'di shi da yake ga yayi kari sai ainihin wato yayi sallama a yayin da ya idar da sallama sai a tattauna aka tabbatar da cewa liman yayi kari yayi raka'a biyar to amma da rafkanuwa ne kai baka bi shi ba to tunda ya riga ya sake ka kai hudunka kai sallama shikenan shi yanzu da ya tabbata yayi kari aka ce sai yayi ba'di ko saboda ya tabbata yayi kari tunda an zo an tattauna to kaga karin anan tunda bai shafe ka ba ka tabbatar da kuskure ne dan haka sujuda bata shafe ka ba to haka wannan jilsatul israha sunna ce amma shi yana ganin kari ne dan haka shi sujuda ta kama kai bata kama ka ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu قال الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم يكفنتي إذن ينقل يتاش زوى ركعة تبيو سيفار كراتودا الحمد لله ولم يسكت بابا اجي يا شروبا كوي يعني يا سيدي اجي يا فار عينين الحمد لله wannan wuri zaka iya karanta shi istaftaha bilhamdulillahi alal hikaya kenan ya zama kana bada hikayar yadda yake karatun yana farawa da me da alhamdulillahi shine alal hikaya direct speech kenan kana bada labarin yadda yake kai tsaye haka bi kamar yadda jumla ta taho ne tun daga banan harafin jarra sai ka ce istaftaha bilhamdulillahi yana farawa da alhamdulillahi walam yaskut baya yin shiru to baya yin shiru din nan baya yin shiru wajen yin du'a ul istiftahi ko baya yin shiru wajen yin ta'awuzi da basmala me ake nufi a takeice dai mallan yace muslimun wa abu awada su suka ruwaito wannan hadisi wasukutul manfiyu an afil hadisi wasukutul manfiyu fil hadisi yahtamilu annahu sukutu liqira'ati du'a ul istiftahi yace wannan shiru wanda aka kore a cikin wannan hadisi to zai yi ana nufin kore ainihin wato yin shiru ne wajen du'a ul istiftahi addu'ar buɗe sallah ita ce in akai kabbara harama sai kai shiru kai ta Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi Allahumma nakkini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salji wal barad wannan ya tabbata cikin sahih al-bukhari da sauran tafai mun karanto a baya sayyidina abu huraira jin annabi ya shiru ya kabbara harama sai ya shiru daka idan da sallah karan sai annabi abu huraira yace na baka fansar uwata da ubana ya rasulullah akan ka gaya mini shirin da kake in kai kabbara harama kafin ka fara karatu me kake cewa sai annabi ya karanta wannan addu'a yace ita yake yi to abu huraira din nan sai zan ya ruwaito wannan a cikin sallah farilla annabi sallallahu alaihi wasallama yake an samu kuma riwaya daga sayyidina Umar da sayyidatina Aisha a cikin sahih Muslim da sunan Ad-Darqutni cewa wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko a farilla ko a nafila yakan yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ko sallar farilla ko ta nafila yakan yi haka to waɗannan lafuzzazi na addu'o'i duk mun karanto su a baya to shine anan aka ce wannan shiru da aka ce a raka'a ta biyu annabi baya yi to zai iya daukan ana kore yin shiru ne ga yin du'a ul istiftahi cewa raka'a ta biyu da ta uku da ta hudu ba a yin du'a ul istiftahi a raka'a farko kawai ake yi dan haka fala yashmilu sukuta liqira'ati isti'aza dan haka wannan bai hada hadda ainihin wato yin shiru wajen karatun ta'awuzi ba kenan ma'ana tunda a ma'ana farko an dauka cewa shiru din zai yi a ce yin shiru ne dangane da du'a ul istiftahi aka kore to dan haka wannan ya nuna kenan ashe in ka miƙe a raka'a ta biyu zaka yi shiru domin karatun ta'awuzi da kuma basmala wa yahtamilu kuma zai iya daukar annahu a'ammu min zalika cewa ya game da du'a ul istiftahin da ta'awuzin da basmala ya zama kai tsaye da annabi ya tashi kawai ba zai shirin yin du'a ul istiftahi ba ba zai yi shiru don yin ainihin ta'awuzi ba ba zai yi shiru don yin basmala ba sai ya fara da alhamdulillahi al-shaykh al-faqih al-muhaddith al-albani yace wal rajihu indi al-awwal yace amma ni maganar da tafi karkatuwa tafi zama daidai a wurina ita ce ta farko cewa shiru din da aka ce annabi baya a raka'a ta biyu to ana nufin shiru ne dangane da du'a ul istiftahi amma akwai shiru dangane da yin ainihin ta'awuzi da basmala to abin da zai taimaka ma wajen ka ƙara yarda da wannan magana tashi da wannan fahimta ita ce Abu Huraira din nan wanda ya ruwaito du'a ul istiftahi yace annabi yakan yi shiru a raka'a farko don yin du'a ul istiftahi shine kuma ya ruwaito wannan hadisin da muke magana don haka ashe kaga in Abu Huraira yace amma a raka'a ta biyu annabi baya yin shiru to kaga a zahiri sai a fahimci cewa yana nufin annabi baya yin shiru don yin du'a ul istiftahi irin wanda na faɗa a da jama'a mun fahimci wannan ka karanta littafin shi Albani din Tamamul Minna ya ƙara bayani akan haka sai yace walil ulama fil isti'azati fi ghairi raka'ati al-ula qawlani malaman fiqh suna da ainihin zantutuka biyu dangane da yin ta'awuzi a raka'ar da ba ta farko ba wato mafi yawancin malaman musulunci sun tabbatar da a raka'ar farko lalle za a yi wannan ta'awuzi amma kadan daga ciki aka samu suka ainihin tafi akan cewa ba za a yi ba, kamar yadda zaka ga waɗannan zantutuka tun a cikin Malikiya. In ka dubi mai Ishmawi ya kawo, shin basmalan nan ay ta'awuzin nan wajibi ne, mustahabbi ne, makaruhi ne? Duk gashi nan dai suka yi zantutuka. Sahihiyar magana, yin ta'awuzi din nan wajibi ne a raka'ar farko da sauran raka'o'i kamar yadda zaka zo ka ji. Mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka sai yake cewa warrajihu indana, anan ma maganar da tafi ƙarfi a wurinmu, mashru'iyyatuha fi kulli raka'atin, shar'anta yin ta'awuzi a kowace raka'a. Kowace raka'a ka miƙe sai kai a'udhu billahi as-sami'il 'alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mun yi bayani akan cewa wannan shine ta'awuzi kadai wanda yake da asali daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, asali ne inganci cewa yin ta'awuzi a wajen qira'a a ciki ko a wajen sallah. Bayan haka yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi kadai wannan ba shi da asali daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajen yin qira'a, sai dai yin wajen wasu zikirori da wajen wasu neman tsari an samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kamar yadda muka yi bayanai a karatuttukan baya, wani mutum yana fada da wani abokin shi a gaban Annabi suna zage-zage, sai Annabi ya ce ni ko na san kalmar da da zai fade ta, da wannan zafin zuciya da yake ji ya kau daga gare shi, da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, da ya daina jin zafin zuciyar nan. To kaga anan ba wajen qira'a bane, a wajen neman tsari ne dangane da wata mas'ala da mutum ya shiga ciki. Amma wajen qira'a abinda aka samu daga Annabi kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai ka kara da min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ko a'udhu billahi as-sami'il 'alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mun karanto a baya cewa wannan hadisi ne sahihi, al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito shi. Dan haka sai yace wa tafsilu ma taqaddama madhkurun fil asli, cikakken bayani dalla-dalla akan waɗannan matsaloli da suka gabata yace suna nan na faɗe su a cikin littafin al-asl. Wato asl din shine na gaya mana takaddu ne waɗanda shi Ash-Shaykhul Albani yabi ya aikata wannan sifatu salati, ya nuna yadda ainihin hadisan suka inganta da yadda ya fitar da matsalolin. To ya zama annan ne duk sanda kaji ya ce al-asl, to yana can a wurin shi, amma ba a buga shi wannan al-asl ba. Amma ba ka samu mafi yawancin irin waɗannan matsaloli ya ambace su a cikin wasu littafan nashi, kamar yadda na faɗa in ka karanta tamamul minna za ka gamsu. To kullum abin da yake damun mutane shi ne, mutane sun kasa gane cewa akwai bambanci tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wani malami ko wanne ne daga cikin sahabbai ne ko waɗanda ke ƙasa da sahabbai. Yanzu bayan an gama karantar da kai wannan, meyawa sai ka je ka ga Imam An-Nawawi a cikin Al-Azkar ko wasu malamai sun kawo cewa ayi ta'awuzi iri kaza, Ibn al-Jazari ya ce ayi ta'awuzi irin kaza a cikin littafin shi An-Nasr fil Qira'at al-Ashar. Duk abin da ake so ka aje waɗannan maganganu gefe guda. Zaru kulla qawlin inda qawli Muhammadin fama aminun fi dinihi kamughamirin, naka ce ma'aiki na da tashi ta cewa to duk wata magana a je ta gefe guda, domin maganar wanda yake da tabbas daga Allah fa bate daidai da maganar wanda yake kan tafi bace. Manzo Allah yana da tabbas daga Allah, abin duk da yake faɗe daidai ne babu shakka. Duk wanda yake wata magana bayan Annabi wanda ya zan sabanin Annabi, to wannan magana tashi sunanta kan tafi. Bahaushe yace kan tafi masomin asara. Saboda haka duk wani abu da zaka gani ka dauka kasan kasan wannan yake, bai halatta ba ma a hada shi da wannan, balle a ce za a ce to wanne ne ma yafi tun farko ma wannan daga harshen manzo Allah yake, wannan kuwa imamu wane, wannan imamu wane, kari iwane, sai a ajina malam wane, sai a dauki na Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai kaga imanin ka yayi haske. Wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raka'ati mithla ma yasna'u fil ula, a cikin wannan raka'a ta biyu Annabi yana aikata duk irin abin da ya aikata a raka'a farko. Qira'a ne dangane da Fatiha, qira'a ne dangane da sura, ta'au ainihin wato addu'o'i ne da zikirori na ruku'u da sujuda, duk iri ɗaya Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk yana abubuwan da yayi. Illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al-ula kama sabaqa, sai dai kadai bambancin raka'a ta farko da ta biyu ita ce raka'a ta biyu yakan sa ta zama gajeruwa akan ainihin ta farko kamar yadda bayani ya gabata. To bayan da kaji wannan, sai malam yace wujubu qira'atil fatihati fi kulli raka'atin, meiwa waɗanda suke da tsohon bugun sifatin salati ba za su ga wannan babi ba ko, masu tsohon bugu. To wajabcin karanta ainihin fatiha a kowace raka'a daga cikin sallah, anan al-Sheikh al-Allamah al-Albani yana raddi ga wasu malamai kenan a kaikaice waɗanda suke cewa in dai aka karanta Fatiha a mafi yawancin raka'o'in sallah to sauran da ta rage ayi addu'a ko zikiri da akwai su cikin Hanafiya akwai su cikin Malikiya kuma wannan shine ma mazhabin Shi'a cewa in dai ka karanta kamar sallar Isha raka'a farko kai Fatiha da sura raka'a ta biyu kai Fatiha da sura raka'a ta uku kai Fatiha to shikenan raka'a ta hudu in ka tashi ka iya cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko kai wani tasbihi ko kai wani salati aka ce meye dalilin ku sai suka ce saboda ga wani yazo ya kasa kaddace komai na alqur'ani annabi ya koya mai irin wannan addu'a sai aka ce kun fadi kun yi hujja a inda bata cancanta ba wannan ai an ce ya kasa karanta ya kasa haddace koda suratul fatiha sai annabi ya koya mai wannan zikiri to amma wanda ya iya fatiha fa dan me za a ce ba zai yi ta a kowace raka'a ba dan haka fatiha wajibi ne lalle sai ka yi ta a kowace raka'a وقد امر المسيء صلاته وقد امر المسيء صلاته بقراءه الفاتحه النبي صلى الله عليه واله وسلم حقيقه يا امرتي المسيء صلاته دين ده cewa ya karanta fatiha fi kulli rak'atin akwa taraka'a حيث قال له بعد ان امره بقراءتها في الركعه الاولى yayin da annabi ya ce da wannan mutum bayan da ya umarce shi da cewa ya karanta fatiha din a cikin raka'a farko wannan hadisi Abu Dawud da Ahmad sun iskarwaito shi bi sanadin qawiyin da isnadi mai karfi wato yayin da annabi ya ce wa al-musi salatu wannan mutum da yazo yana yin batacciyar sallah da ya umarce shi cewa ya karanta fatiha a raka'a farko sai kuma annabi ya ce summa fa'al zalika fi salatika kulliha sa'annan kai haka a cikin dukkanin sallarka kaga kowace raka'a kenan to gashi wannan hadisi al-Bukhari wa Muslim sun iskarwaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya sai ta bayyana wannan fassara qarara tace fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a ka karanta fatiha wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi bi sanadin jayyid da isnadi mai nagarta wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace fi kulli raka'atin qira'atun a kowace raka'a sai an yi karatun sallah duk waɗannan nasoshi ne dake tabbatar da haka wannan hadisi ibnu majah shi ya ruwaito shi wa ibnu hibbana da al-imam ibnu hibbana fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih wa ahmad da al-imam ahmad fi masail ibnu hani a cikin littafin masail na ibnu hani wato tambayoyin da al-majirin shi ibnu hani yake mishi shine ya ainihin anan aka samu imam ahmad ya ruwaito wannan a cikin juz'in farko shafi na 52 wa qala jabir ibnu abdullah sahabi yace man salla raka'atan wanda ya salla koda raka'a daya ce lam yaqra fiha bi ummil qur'ani kuma bai karanta fatiha cikin ta ba falam yusalli to bai yi salla ba illa wara al-imam sai dai in bayan liman ne to liman ya ainihin dauke maka rawahu malikun fil muwatta al-imam malik ya ruwaito wannan a cikin muwatta to kaji inda al-sheikh al-allamah al-albani ya gagara da ki da so kana ba yadda zaka yin ya fadi magana ta yi daidai da ra'ayinka ko ta saba sai ce duba littafi kaza abin sai ka ji da daci da makaki to amma ya ake so ka daure ka bi gaskiya shine zai tabbatar da girmanka da zaran ka bi gaskiya girmanka ya samu duniya da lahira insha Allah kana bin ƙarya tun daga nan duniya girmanka sai tarwatse Allah ya kiyaye to kamar yadda na shafa dai wannan littafi kun san yayi tsara shi ne a tsarin rubutu na malaman hadisi wato tsarin rubutu na malaman hadisi su ba za su ce maka farillan sallah kaza sunnonin sallah kaza a sai dai su ce maka ga yadda sallar take daga kaza sai ai kaza daga kaza sai ai kaza daga kaza sai ai kaza bayan da aka makarantar da mu raka'a ta daya raka'a ta biyu sai kuma yace at-tashahhudul awwal tahiyar farko me annabi yake karantawa a wannan tahiya ta farko yaya yake yin zama a ina yake dora hannayen shi yaya yake lankwashe kafafuwan shi menene madadi game da wannan zama sai ya ce summa jilisatu tashahudi zaman tahiya sai ya dauki gaba ta farko ta matsalar tahiya zaman tahiyar tukuna domin yayin da ka dago daga raka'a ta biyu abu na farko da zaka fare dangane da tahiya ba shine zama ba to shine to zaman tahiya din jilisatu tashahudi wannan kalma ma kamar yadda na faɗa a can baya kakka ce jalsatu tashahudi wannan kalma in ta zo ita kadai sai ka ce mata jalsatu amma in ta zo a matsayi irin wannan na ibafa sai ka ce jilsatu tashahudi jilsatu listiraha da makamantansu in kana son ganin bayani duba ainihin shafi na 128 a cikin littafin Al-Misbahul Munir. Thumma kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yajlisu litashahhudi ba'da al-faraghi min ar-rak'ati ath-thaniya. Sa'annan kuma bayan annabi ya gama ainihin raka'a ta biyu sai ya zauna domin tahiyya. Fa idza kanat as-salatu raka'ataini, idan ya zama wannan sallah mai raka'a biyu ce, kas-subhi kamar sallar asuba, jalasa muftarishan, sai ya zauna zaman iftirashu, wato ya zauna akan kafar shi ta hagu, sai ya kafi ainihin ta dama yatsun su fuskanci al-qibla, shine zaman iftirash. Jama'a mun fahimci wannan? Amma zaman da wasu suke yi su kifa wannan kafa a cikin tafin wannan kafa haka su zauna, wannan bashi daga cikin zama na sunna a sallah. Al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ko kuma a Tibbun Nabawi yace wannan zama ne na ladabin cin abinci kawai, wato ka zauna ka dauki wannan kafa taka ta hagu ka ainihin kwantar da ita, sai ka dauko ta dama sai ka dora tafin akai haka, sai kai kuma ka dada duwai wanka sai ka zauna akan su gaba daya, to wannan zama ne na cin abinci. Amma zama dangane da tahiyyar farko ko kuma sallar da ke da raka'a biyu, to shine sai ka zauna akan kafarka ta dama, wannan ta hagu kuma sai ka kafe ta yatsun sai su fuskanci al-qibla. To haka za ka yi a cikin sallar da ke da raka'a biyu kamar sallar Idi, ta hagu ko ta dama sai ka kafe ta dama, ta dama za ka kafe ka zauna ta hagu. Sallar Idi da sallar roƙon ruwa da sallar tarawih da ake raka'a biyu raka'a biyu da makamantan haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin mujalladin farko shafi na 173 bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci. Kullum kamar yadda nake fadi, in ka ji sun ce da isnadi mai inganci din nan, wallahi ba magana ce kawai za su kalla wai dan daidai da ransu su fada ba, magana ce da sai sun sha dare, sun sha lokaci, sun hana ido bacci, sun zage, doguwar magana ce suke takaice maka, su ce maka ainihin wannan hadisi mai inganci. Suna nufin wannan hadisi mutumin kirki ne mai cikakkiyar hadda, wanda yake ba sakare ba, ba fasiki ba, mutum tabbatacce shine ruwai ko doguwar magana ce za su takaice maka ita a cikin kalmomi kadan. To shi yasa kafin ka iya mukabalanta irin waɗannan hamshakan malamai, wallahi sai in ka leka inda suka leka tukuna, in ba haka ba linzami yafi karfin bakin kaza. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Kama kana yajlisu baina sajdatayni, annabi sai ya zama iftirashu kamar yadda yake zama tsakanin sujuda biyu. Kun san tsakanin sujuda biyu, in kai sujuda farko ka dago zaka iya zama iftirashu ko? Za kuma ka iya zama ika'u, shine ka zauna ainihin wato akan digadiganka, sai ka zaunar da duwayen naka akan bayan digadigan naka. Mun fahimta? To annabi yakan yi ainihin zaman iftirashu a wannan zama na tsakanin sujuda biyu. To irin shi yake yi a sallar asuba da duk sallar da take raka'a biyu da kuma zaman tahiyya na farko. Saboda haka zaman sallah ba iri ɗaya bane, ko ina akwai irin zaman da ake so kai. Don haka sai ka je an koya maka. Wa kadhalika yajlisu fi tashahhudil awwal. To haka yake a zaman tahiyyar farko ma. Wannan hadisi al-Bukhari ya rawaito shi wa Abu Dawud. Min as-sulasiyya, yace daga cikin sallar da ke da raka'a uku kamar magariba, war ruba'iyya da sallar da ke da raka'a hudu, a zaman farko sai zaman iftirashu, sai kai hakuri kadan in an je zama na uku na magariba da zama na hudu na isha da zama na hudu na ainihin sallar abin nan la'asar da azhar, zaka ji kuma menene sunna game da nan. In kai hakuri ana bi gaba gaba ne ana koyar da kai sallah a cikin wannan littafi. Wa amara bihi al-musii'u salatihi fa qala lahu, kuma annabi ya umarci al-musii'u salatuhu din nan yace da shi, ma'ana ya umarce shi da yin irin wannan zama, yace fa idza jalasta fi waqti salatika fi waqti salati, fa idza jalasta fi waqti salati, idan ka zauna a tsakiyar sallah, ina ma'ana tsakiyar sallah raka'a ta biyu kenan a lokacin da zaka yi tahiyyar farko ko, fatuma inna, to ka natsu waftarish, sannan sai ka waftarish fakhidaka al-yusra, sai ka ainihin shimfidar da cinyarka ta hagu, thumma tashahhad, sannan sai kai tahiyya. Kaga annabi ya umarce shi da irin wannan zama kenan. Al-Imam Abu Dawud shi ruwaito wannan hadisi, wal Baihaqi da al-Imam al-Baihaqi bi sanadin jayyidin, da isnadi wanda yake mai nagarta wato kyakkyawa, daga ce jayyid, daga ce salih, daga ce qawiyyun, duk abu ɗaya ne, ma'anar shi dai hasan ne. Mun fahimta? sai dai tsari ne kawai na malaman hadisi da ainihin suke bi. Idan hadisi ya kai hasan, amma darajar shi bata kai yadda za a ce hasan kai tsaye ba, amma ya tabbata a ce mishi hasan, amma ana ga sunan hasan bai cancance shi kai tsaye ba, sai su ce mishi jayyid ko salih ko qawiyyun mai nagarta, duk dai suna nufin hadisi hasan ne, nau'i ne na hadisi hasan. Jama'a mun fahimci wannan? Allah ya shiryar da mu. Wa qala Abu Hurairah radiyallahu anhu, dama kun san a farkon wannan littafi a Sheikhul Albani yace a saman wannan littafi ba zai rinka fadan sunan sahabbai ba sai inda ya zama dole, ko to sai in bukata ta kama ne, kamar yanzu wannan hadisin aka kawo shi ba a fadi sahabin ba, ba za ka fahimta ba, don haka dole ne a kawo sahabin. Sai yace Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace nahani khalili sallallahu alaihi wa sallama an iqa'in ka iqa'il kalbi, masoyina baji dadi na, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutan gidan shi, ya hane ni game da zama irin zaman kare. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan ainihin wato hadisi gashi ya ce apayalisi yu shi ne ya ruwaito shi. To malaman hadisi waɗanda ake musu ainihin cewa apayalisi shahararru guda biyu ne, akwai Abul Walid apayalisi da kuma Abu Dawuda apayalisi. To in ka ji kai tsaye sun ce apayalisi suna nufin al-imamu Abu Dawuda apayalisi. To Abu Dawuda kuma cikin malaman hadisi manya guda biyu ne, akwai Abu Dawuda apayalisi shi ne wannan, akwai Abu Dawuda as-Sajistani shi ne wanda ka fi sani. To in ana son a bambance su sai a ce rawahu Abu Dawuda, to wanda ka fi sani kenan mai littafin sunan. Amma in ana son a ce wannan ne, to ba za a ce rawahu Abu Dawuda ba, sai a ce rawahu Tayalisi ko a ce fil musnad a cikin littafin shi al-musnad. In kuma ana son ainihin a ce wancan Tayalisin ne kuma, to sai lalle a ce Abul Walidi, sa'annan sai a ce at-Tayalisi, dan kada rikici ka rikice ka kasa gane wanne. Al-Imam Abu Dawuda at-Tayalisi shi ya ruwaito wannan, ainihin yana son ya hula ne haka mai kunnuwa, hula irin mai kunnuwa din nan ko haɓakada, to ita ce Tayalis ai, to yana lazimta sa ta ne, shine sai aka sa mishi suna da ita. Dalibai duk yadda baka tunani sai su makalama ku su. Akwai wani malami zaka ji akwai hadisin cikin Bukhari, zaka dalibai suna ce mishi al-faqir, al-faqir ba talaka ba, kaga kalma ce wannan ba gama gari ba, me suke nufi da al-faqir, mai ciwon baya? Kullun yana cikin karantar da su hadisi sai tsaya na wash baya na, sai suka sa mishi al-faqir min al-faqara, wai bayan shi yana yawan ciwon yana karanta musu hadisi yana kuma yawan kankara wash, to shine sai suka sa mishi al-faqir. Akwai Abu Sa'id al-Makaburi, malam Sa'idu na makabarta, me yasa? Wai makabarta anguwar su a bayan gidan shi take, dan haka sai suke ce mishi al-Makaburi na makabarta. Mun fahimci wannan da kyau ko? To haka suke ainihin abin nan. Gashi nan al-Imam al-Kisa'i, wannan al-Qari'i an-Nahawi al-Lughawi al-Kisa'i, an tashi tafiya aikin hajji, kowa yana sa dan gyauto haka, shi kuma sai dauko bargo ya rufa, sai dalibai suka sa mishi al-Kisa'i daga Kisa'u. Wa amma aliyun fal-Kisa'i na'atuhu lima kana fil ihram fihi tafarbala, haka al-Imam Shafi'i yace aliyu kuwa yace to ana ce mishi Kisa'i malam mai gado, me yasa? Ya tashi tafiya aikin hajji sai dauko gado yasa, sai dalibai suka sa mai malam mai gado. Wa Ahmad da al-Imam Ahmad wadnu abi shayba, mu ma nan ai akwai malam na tsuguni a Kano ko malam Ibrahim na tsuguni a Kano, aka ce sarakin Kano ya aika malamai su zo, malamai za su karbi kudi, za su karba atamfa da geron sallah da sauransu, shi saboda zuhudi da tsoron Allah jazahullahu khairan, sai koma gefe guda can sai ya tsaya, sarki ya gama fadan abin da zai fada, ni na kosa an tashi, sai aka sa mishi malam Ibrahim na tsuguni rahimahullahu, wani babban malami ne a Kano bawan Allah. Ahmad wa Ahmad da al-Imam Ahmad wa ibn Abi Shayba da al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba, unzuru at-ta'liqa, al-Sheikh al-Albani yace ka duba ta'liqi na hudu shafi na 131 a can baya inda muka karanto. Jama'a mun fahimci wannan, domin yayi bayani akan dangane da iqa'a din, iqa'a din iri biyu ne, a can an karanta iqa'a wanda yake na sunna, to anan shine wannan iqa'a da Annabi ya hana shine wanda yake iqa'a wanda shari'a ba ta yarda da shi ba, dan haka sai malmaza yace wannan iqa'a dangane da shi iqa'a din nan, sai al-Sheikh al-Albani yace qala Abu Ubaidata wa ghayruhu, kun gani ko jama'a? Iqa'a yanzu da yake wannan yazo da ma'ana ne wadda take ainihin wato tana buƙatar bayani, sai koma wurin wani babban malami na lughal arabiyya, Abu Ubaida, ba Abu Ubaida ibn al-Jarrah cikin sahabbai wanda ka sani ba,
sukan shi ma yana da littafi gharibul hadis a cikin juz'i uku. To a Sheikhul Albani sai koma daga wurin shi ya dauko yace wa ghairuhu da wani malamin suka ce huwa an yalzaqa ar-rajulu alyatayhi bil ardi wa yansiba saqayhi, shine mutun ya zauna da cinyoyin shi a ƙasa dafa'an, ya bubbude haka cinyoyin shi sai ya zauna dafa'an, cinyoyin su zauna a bin nan a ƙasa. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai waɗannan kafafuwa nashi su kuma sai koma da su gefe da gefe haka, sai kakkafe su a ƙasa. Waya ba'u yadayhi alal ardi, sai kuma ya sanya ainihin hannayen shi a ƙasa kama ya ka'il kalbu, kama yadda ainihin kare yake zama. To irin wannan zaman shi aka hana a sallah, shine iqa'u. Amma wannan zama da za a zo a yi shi ainihin mutun ya zauna da dagadigan shi haka ya kawo duwaiwan shi ya dora a kai, wannan sunna ne mun karanto a baya. Don haka sai marmaza ya ce qultu wa hadha ghayru al-iqa'i al-mashru'i bayna sajdatayn, yace amma fa wannan ba shine iqa'u wanda yake ake yin shi a sujuda tsakanin sujuda guda biyu wanda shari'a ta tabbatar da shi ba, kama ta kaddama hunaka, kama yadda bayani ya gabata a can baya mun karanto a can baya ko. To kaga irin wannan ne sai ka je ka bincike malamai sai su fassale maka su maka bayani wannan iqa'u na makruhi ne, wannan iqa'u kuma na sunna ne. To in ka iya bambancewa sai kaga al'amari ya tafi daidai insha Allah. Shi yasa lallai sai a je a koyi ilimi yadda ya kamata tun kafin malanta ta hauka, tun kafin shugabanci ya hauka ko limanci ya hauka ko ka zama dagaci ko shugaban kasa ko gwamna ko ciyaman ko menene, dan kar ka zo kana abubuwa jama'a suna ganin ka ta baya. Wa fi hadisin akhar, a cikin wani hadisin daban, kana yanha an uqbati shaytani, manzo Allah ya hana yin zama irin zaman shaytan ko tsuguno irin tsugunan shaytan. Tashi wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi, rawahu Muslimun wa Abu Awanata wa ghayruhuma, Imam Muslim da Abu Awana suka ruwaito wannan hadisi da waɗansu malaman. Wa huwa mukharrajun fi irwa' al-Ghalili, الشيخ الألباني يتي وانا حديث ينانا نافتد شيء اتكل تافنا إرواء القليل لمبا حديث نتلي أكد الشاشدة. وكان إذا قعد ست شهود, تو النبي أكثر انتي إذن يزون زمن تهيا وضع كفه اليمنى على فخذه, سيت أو كتافنش ندامة يتورى أكن تنيش تدامة. وفي رواية أو تكيم وترواية ركبته اليمنى سيت أورى أكن قيوشي كأينهم واتو دامة, تافنش ندامة سيت أورى أكن أينهم واتو abin cinye shi ta dama ko ainihin gwiwar shi ta dama. Wawa ba a kaffahu al-yusra, ainihin tafin shi na hagu kuma sai ya dora shi ala fakhidhi, akan cinye shi ta hagu. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya rukbatihi al-yusra, gwiwar shi ainihin ta hagu. Basitan alaiha, yana mai ainihin shimfida tafin nashi akan ita gwiwar. To yanzu kaga wannan riwaya da ta kasu kamar biyu, ba biyu bace daya ce, cewa annabi yana dora tafin shi akan cinyar shi kuma akan gwiwar shi, wato yana hadawa ne gaba daya. Cinya ainihin wato cinyar hagu ko gwiwar hagu, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana rungumota ne haka, dan haka kaji an ce ba fitan alaiha, sai rungumota haka, kamar yadda zamu zo mu samu a can a wani hadisi a gaba zai kara fassara wannan, za a ce yatahamalu alaiha, sai rungumota haka kamar ya tafkota haka. Wannan dangane da gwiwa kenan ta hagu. Wannan kuma gwiwar dama, ya dauki hannun nashi ainihin na dama shi ma ya dora akai. To zamu zo mu ji in yazo yin tahiya yadda ainihin yake dunkule waɗannan yatsu, ya miƙe wannan ainihin yatsa, ya ainihin dauki wannan babban yatsa ko ya dora a sama ko kuma ya lankwaso shi haka. Zamu zo mu ji yanzu abin da ake son tabbatar mana shi ne, kada ka zauna zaman tahiya ka yi dafi, ga inda zaka dora hannayenka sune akan gwiwoyinka, kuma ka haɗo har da ainihin wato ka tsora akan cinyarka, kamar da zamu zo mu ji wato gwiwar taka to tafin hannunka sai ya cafo ta haka ta hagu, sannan wannan ainihin hannu naka kuma na dama sai ka dunkule shi sai ka tsora shi akan gwiwarka ta hagu, ragowar shi kuma ya sauka akan ta dama, gwiwarka ta dama ragowar shi kuma ya sauka akan cinyarka ta dama. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan hadisi shi kuma al-Imam Muslim ya ruwaito shi wa Abu Awana, da al-Imam Abu Awana, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yada'u hadd mirfaqihi al-aymani ala fakhidhihi al-yumna, annabi ya kasance yana dora ƙarshen gwiwar shi ta dama akan cinyar shi ta dama, wato wannan hannun nashi na dama yayin da ya dora shi haka to ba wawwara shi yake ba, a sai ya sake shi sai kamar ya kwanta akan cinyar tashi, sai kaga kamar ƙarshen gwiwar hannun shi ta sauka akan cinyar shi kenan, ba sai haka sai ta sauka ta manne ba, dan ita sauka ta manne za ka ga ka karkace haka. Amma abin da ake nufi,
ka sake ta tai kamar gata nan ta sauka akan cinyar ka su zama daidai wa daida saiti daidai wa daida kaka bankare ta haka kaka bankare hannun naka wannan hadisi shi kuma gashi fassara yace ai nihaya wato karshen guwar hannun ita ce yake dorawa a daidai kan cinyar wa ka annal murada yace kamar wannan hadisin yana nufin yace ne annahu kana la yujafi mirfaqihi an janbihi annabi baya nesanta ainihin dantsan shi daga gefen jikin shi an fahimta a wajen tahiyya kenan wato yana hade hammatar shi kenan ba yana budewa ba kamar wajen sujuda wa qad sarraha bidhalika ibn al-qayyim yace ibn al-qayyim ya fito qarara ya fadi wannan magana kamar da kaji na fade ta fi zad a cikin littafin shi zadul ma'ad wa naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi salati fa qala manzo Allah ya ga wani mutum yana zauna a cikin sallar shi amma yayi dafi shi wannan mutumi da hannun shi na hagu a cikin sallah yana sallah yayi dafi da hannun shi na hagu sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya hana shi shi ne aka ce wana ha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi salah Annabi ya hani wani mutum da ya ganshi a zaune yana dogara akan hannun shi na hagu a cikin sallah in ka dubi mafi yawancin mutane da ba su iya sallah ba haka suke a yanzu idan mutum ya dago daga sujuda ta biyu din nan zai zama tahiya sai kaga wani ya tuntsire haka har ya dan daga cinye shi ta dama to dole ya dafe kuma haka to dafe kuma ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba babu kyau to shine Annabi ya ga wani yayi dafe da wannan hannu nashi na hagu a cikin sallah fa qala sai Annabi yace innaha salatu yahudin kai wannan sallar yahudawa kai to wannan hadisi gashi al-Imam al-Bayhaqi ya rawaito shi wal Hakim wa sahahu Hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu adh-Dhahabi al-Imam adh-Dhahabi ya dace da Hakim akan cewa wannan hadisi sahihi ne wa huwa mukharraj ma alladhi ba'dahu fil irwa'i al-Shaykh al-Allama al-Albani yace da wannan hadisi da hadisin da zai zo bayan shi suna nan ya fitar da su ya bayyana ingancin su a cikin littafin shi Irwa'ul Ghalili lamba hadisi na 380 to abin dubai anan jama'a shine kamar maganar da na faɗa a kwanaki babu lazimi tsakanin ka ce wane yayi aiki na yahudawa da kuma ana nufin ka ce shi ba yahudi ne ko ka kafirta shi mu kuma ta ba a kwanaki da muka yi magana akan azumin rajab azumi da ake cewa azumin tsofaffi muka ce sayyidina abubakar ya zo ya samu iyalan shi suna yi ya hana su yasa suka kakkarya sai ya ce ai wannan azumi ne na maguzawa wannan magana tana nan cikin littafin as-sifil qati' lin niza da kuma littafin as-sunan al-muttadi'at ma'ana cewa na maguzawa to yanzu abubakar ya ce wa iyalin shi maguzawa kenan a'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai ya faɗi wannan kwatankwacin kalma ga wani sahabin shi al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi abu zarr wata rana da ya tashi zai yi tafiya sai ya dinka kamar a ce nan yanzu babban riga da ciki da wando to kuma bawa ai an saba ganin aka ga babban riga ya san mai gida ya sanya babban riga to bawa ai sai a ga ya sa ai shara ko jamfa ko dan dai a babbanta ko to zaka ga shi Abu Zarr ya saba wa al'ada ya dinka misali askatara kuma bawan shi ma askatara to yayi mai gida kenan sai aka ce Abu Zarr ka saba wa al'ada yaya kuma kai haka kai da yaron gidanka bawanka tufafin ku iri daya yace mas'ala ce ta hada ni fada ya hada ni da wani mutum wato Bilal yace sai na zage shi na aibanta shi da uwar shi sai Bilal yaje kai kuka na wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Annabi ya kira ni ya mini fada yace dan me baka zage shi kace shi uwar shi bakan mace ce ina laifin uwar shi dan ta zama bakan mace ce bayin nan naku ai ɗan uwanku ne danginku ne wanda duk Allah ya dauki wani ɗan uwan shi ya dora a hannun shi ya zama bayan shi to irin abincin da yake ci ya bashi ya ci irin tufafin da yake sawa ya bashi ya sa yace kaji dalilin da yasa na tashi dinka askatara shi ma sai na dinka mishi misali to anan sai Abu Zarr yace sai Annabi ya mini fada yace da ni innaka mur'un fi ka jahiliya kai dai ka ganka akwai maguzanci tare da kai to yanzu Annabi ya kafirta Abu Zarr kenan to don haka babu lazimi tsakanin ka ce wani yayi maguzanci kowa ne yayi kristanci wato aikin kafirci ba shine kafirci ba amma aqidar kafirci ita ke kafirta mutum so da dama mutum zai yi aiki na kafirci bai san kafirci bane ba za a kafirta shi ba sai an tsayar mishi da hujja
annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda muke fade kullum ba tafiya yake a cikin garin Madina wasu mutane 30 ko 60 suna bin shi suna salati suna tsalle suna kabbara a gaban shi da tarbi ba shi kadai yake tafiyar shi ba abin da ya hada shi da kai kowa ya kama hanyar shi tafiyar shi yana tafiyar shi kadai sai ga wata mace tsugune jikin kabari tana ta rusa kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace baiwa Allah ki yi hakuri ki yi shiru ba ba ya riga mutu ba to ki yi hakuri danta ne mutu ta zo ta tsaya jikin kabari tana ta kuka to abin ya dame ta menene damuwa tana cikin damuwar ta kai cin dan nata kenan kuma ya kwanta ya mutu to tana tsugure tana kuka bata san shi ba tunda shi annabi ba hoton shi ake likawa ba ba a yin poster shi ba a sa shi a baje ba a sa shi a motar wani abin nan a'a ba kowa ya je addini kawai da aka koya mutane shine makasudi saboda haka bata san shi ba domin da a ce misali tana ganin annabi a jikin wani hoto ko a baje ko a atamfa ko a babban riga ai dole yau in ta gan shi haƙiƙa za ta iya fahimtar shi ne ko to sai ya zama shi ba haka al'amarin shi yake ba bata na san shi ba yace baiwa Allah ki haƙuri ki shiru ita kuma tana cikin damuwa sai ta ce ilaika anni ta fika ba ni wuri ta daka mishi tsawa manzo Allah ba shehun dariƙa bane ba wani a'a ba matsalar shi mai sauki ce me take ta fika ba ni wuri sai ya jiki ya tafi ba ta wuri da shehu ne sai sa alakaɗa mata duka a kashe ta ta kafirta ta yi kaza ta zagi shehu a'a manzon Allah matsalar shi tana da sauki don haka alfaza biyu yace afuwan ani zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man ya'si manzon Allah mai afuwa ne game da duk wanda ya zalunce shi ya mishi laifi yace kai ka ce da mai cutar shi da mai mishi alheri ma duk ɗaya ne bai damu ba baya damuwa game da ainihin abin da kai mishi sai da haka ta ce ta fitin nan sai ta ce ba ta wuri sai da ya wuce ana sai ce sai aka ce mata wannan da kika ce tafiya baki wuri kika mishi tsawa kika ci mutuncin shi ai manzon Allah kenan sai ta ce na shiga uku sai ta sheko da gudu kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu masu gadi babu wani tafinta ba kowa kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda kaga ana wasu masu gadi wallahi akwai matsala ne ko ƙarya ko bid'a ta shigo ciki an kafa wasu tutoci an kafa wasu fulawoyi din ne kawo haka kawai sai ta shige kai tsaye tana zuwa ta ce ya rasulullahi nayi hakuri nayi hakuri sai manzo Allah ya ce a'a innama sabru inda sadamatil ula ai hakuri a karan farko ake yi sa'an da aka baki hakuri wannan musiba da zafinta da kin hakura lokacin kike da lada to anan abin dube shine annabi bai dubi cewa ke da kika zage ni ina annabin Allah ai kin zama kafira ba domin abin da tayi a lokacin bata san abin da take ba bata san shi ne ba ba ta san shi ne ba za ta ce tafi ka bani wuri ba za ta yi mishi tsawa ba annabi da aka ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga sautin ku sama da sautin annabi murya kana magana sayyidina umar tunda ayan nan ta saukan yazo yana magana gaban annabi kamar yana raka sai an ce kai ka daga murya kamar saboda nadabi da biyayya da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ma abin dubi anan shine wannan mata ta yi aiki wanda yake a zahirin shi na kafirci domin duk wanda ya daka manzon Allah tsawa ya wartake shi ya yi aiki na kafirci amma shin tana da aqidar kafirci tana nufin ta kafirci tana nufin ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka al'amari yake dan uwanka musulmi ne garin wa'azi ko garin bayani ko garin hira sai yayi wata kalma wanda yake ba kafirci yake nufin yayi ba yana son ya faɗi wata magana ne sai ya zama shi bai san abin da wannan magana za ta haifar ba to da za a ce shikenan ka kafirta sai a zartar maka da hukunci ba wallahi wannan su ne aqidar khawarijawa da sun ga kai dan abu kadan aikin kafirci kadan sai a ce wani ya zama kafiri akwai bambanci tsakanin aikin kafirci da aqidar kafirci yanzu wannan da annabi ya ce kai sallah sallah irin ta yahudawa ina ma annabi yahudawa kafirai to kai sallah irin sallar kafirai ka zama kafiri kenan a'a wancan da aka ce mishi kai dai akwai maguzanci jikinka ya zama ba magudi kenan a'a to don haka kaga malamai suka kafirta kafirci kala biyu suka ce kafirci akwai kafirci na aiki akwai kuma kafirci na aqida to kafirci na aiki irin su ne suka zo a cikin wadannan hadisai sai da ke cikin Bukhari manzo Allah ya mata wa'azi yace naga ku kuka fi yawa a aljanna mata sai ai ta sadaka ranar sallah ne na a wuta afwan a wuta yace naga ku kuka fi yawa a wuta ya ku mata ranar sallah ne da ya musu wa'azi yau hudubar juma'a ayi hudubar idi sai ga cewa sautin shi muryar shi mata basu ji wa'azin ba sai ya shiga layin sahun mata da Bilal yana biye da shi yana wa mata wa'azi yace to mata ayi ta sadaka aifata sadaka ko kuka tiyawa a wuta sai wata mace tayi daure tayi kamar na maza ta miƙe tace ya rasulullahi me muka yi muka tiyawa a wuta sai yace saboda kafircinku sai tace a'a kafircewa Allah muke sai annabi yace a'a kafircewa mazaje butulcewa mazaje kenan to yanzu ka ga nan aiki na kafirci kenan ka siyo mata atamfa ka siyo mata man shafawa ka yi mata duk goma ta arziki rana tsaka sai tace me aka taba mini dama tsirara nazo da yunwa nazo sanda nazo gidan nan kofashiya nake wuyana kamar bakon alade amma yanzu wuyana gashi nan kamar firiki ka za ka ba dukke maka butulci wannan abu da take ta kafirce maka ma'ana ta butulce maka bata gode maka ba to yanzu wannan aiki ne tai na kafirci amma gashi shi kanshi annabi suka ce kafirce wa Allah sai yace a'a kaga ashe aikin kafirci daban da aqidar kafirci to aiki aqidar kafirci kuma ita ce zahiri mutum ya zama da yahude ko kirista ko ba ma guje ko mushriki ko kuma ya dauko wata aqida dai da zata kafirta shi to dan haka ya jama'ar musulmi sai mu rinka taka tsantsan game da wannan kalima kalima ce wadda take mai matukar hadari kwarai da gaske ba wai fadan hukuncin wani kafiri ba wannan kalma in ka fade ta in ta tafi kanshi ba ta samu gindin zama ba ya tabbata ba kafiri bane to ba za ta sauka kasa ba sai ta dawo ta hau kanka kai kuma hadisi ne sahihi yazo haka cikin sahihi muslim ke fa dan matsala ka dan ta hada ka da dan uwanka musulmi wani kafiri ne wani arni ne wani yayi ridda wannan matsala ce fa mai tsanani jama'a shi yasa sai ka duba kaga shin wai ma kai da zaka ce wani kafiri ne wai waye kai a cikin ilimi ai ba kowa ne yake magana ba jama'a ba kowa yake magana a cikin ilimi ba waye kai a cikin ilimi da zaka ce wani kafiri shin ka kai matsayin da yake yau da muna buƙatar alƙali a zariyar nan za a dauko ka a nada ka zama alƙali sai in ka zama mujtahidi ka zama yadda yake zaka iya hukunta hukunci na shari'ar musulunci kai tsaye da ilimi ba da san zuciya ba sai ba ya kamata mu fahimci wannan kalima jama'a ina fatan mun gane to haka munafinci aka kasafta shi kashi biyu akwai munafinci na aiki shine duk sanda mutum zai magana sai ya tsara da ƙarya duk sanda aka amince mai sai ya ci amana duk sanda wata husuma fada ya hada ku da shi sai yayi maka tonan filili yayi maka terere duk abin da ya sani game da kai nan uban kai taba fatar buta nan ba uwarka aka je gidan da ke ta taba danne kwandalar wata ba ko ba ai haka bane me ba mu sani ba a garin nan cin akai mu baki ne me ya kawo uwarka ta saci kwandala a gidan suna ko gidan biki kai dai da kai mishi matsala yayi maka mana to duk wanda yake irin haka yana yin munafinci amma munafinci na aiki aqida kuma munafinci na i'tiqad shine mutum ya kudurta zunzurutin kafirci a zuciyar shi babu musulunci ko misali zaratin amma bakin shi kuma akwai zaki shi mu'mini ne shi musulmi ne to wannan ne kafirin munafiki dan kada kadai daga an zo an bincika wani yayi ƙarya sai ka ce ai dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alamar munafiki idza haddatha kazaba to shikenan kai ka zama munafiki innal munafiqina fi ad-darakil asfali minan nar duk ka dibo wuta gaba daya ka zuba mishi aka a ba shi irin shi ake magana ba wannan an-nifaqul i'tiqadi ake magana da suka je ka karanta ainihin manyan littafai na ainihin sharhi dangane da aqida wanda yake ana adalci a ciki ka karanta littafin tafsirul azizul hamid sharhi ne na kitabut tauhid sai ka ga duk ka fita daga gingimo irin wannan sai ya zama duk wanda ka aza kalmar kafirci akan shi to kalma ce ba ta yafa ba da gaske ne kuma ya cancanta ne kuma kai din nan ka san ka cancanta ne amma ba kai haka sudda kuna hira da abokinka kai matsala ta kama kace ka da Allah wannan ai ya kafirta jama'a matsala ce mai girma wallahi sai ka rushe naka imanin Allah ya kiyaye wa fi lafzin a cikin wani lafazi annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ba labarin yace la tajlis hakaba annabi ya ga wani yayi dafi a sallah ya dafi hannun shi na hagu yana sallah annabi yake kar kai zama irin wannan innama hadhihi jalsatu alladhina yu'adhabuna wannan zama ne na wadanda ake musu azaba jama'a mun fahimci wannan to kaga anan mutlak ne gashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani ya zauna haka zaman dafi a sallah ne a wajen sallah ne dan haka dafi babu kyau jama'a dafi rubda ciki da duk irin waɗannan abubuwa duk babu kyau tagumi da makamantan su duk shari'ar musulunci ta shar'anta cewa ba daidai bane wa ahmad to al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi wa abu daud da sanadin jayyid waɗannan malamai su suka rawaito wannan hadisi da isnad wanda yake mai nagarta menene kamar yadda wannan kuma ba kyau to haka rike kwankwaso haka duk mun karanto a baya al-iktisar ko da hannu ɗaya ko da hannu biyu duk babu kyau. To kaga sai a hankali don wani ya riga ya saba da ya dan tsaya sai ya rike kwankwason haka to in ka tuna zai ka abin nan to kar daga kaga ya haka ka ce kai dan bid'a ne ji an karanta hadisi a hankali ake gyara mutane haka Allah ya shiryar da mu. Wa fi hadisin akhar a cikin hadisi wato ba a itlaqin kalmar kafirci ko bid'a ko shirka ga mutumin da yake mukhti mai kuskure amma mutumin da yake ganganci shi ake itlaqin wannan kalma akan shi. Ba duk mutum ne zai yi bid'a nan da nan ka ce ya zama dan bid'a ba sai mutumin da ya zama an fahimtar da shi an fahimtar da shi ya kai ga ya fahimta amma ya ki ya fahimta ya taurare to sai a itlaqin kalmar kafirci in kafirci ne in shirka ne in bid'a ne in munafinci ne akan shi amma ba daga kadai kaga mutum ya rike tarbi sai ka ce wannan ya zama dan bid'a ba a'a me yiwa shi wani bai taba sanin ma cewa ya rike tarbi din nan ba ma daidai bane a cikin addinin musulunci dan haka sai ka dubi shin ya cancanta kai kai mishi nasiha sai ka kebe shi kai mishi baka cancanta ba to samu wani da kake ga in yi mishi zai karba dan so ake karba ba so ake tawaye ba ba cewa ba kai ai in dai gaskiya ce duk inda ta zo dole kawai ya karba wane ne shi zan ga mai magana bai ji ba a'a lalle akwai ladabi wajen magana ya kasance dattijo ne shekarar shi 60 shekarar shi 50 kai shekarar ka 15 in ka zo ka gaya mishi me yiwa zai ga cewa akwai reni cikin wannan magana to samu wani dattijo dan uwan shi sa'an shi sama da shi ko kasa da shi kadan in ya same shi cikin raha da wasa da dariya da annosho sai ya gaya mai sai ka ga ya gyara to ba gyara ake so ba to bukata ta biya haka ake a cikin musulunci. Ga sayyidina Abdullahi dan Umar hadisin shi yana cikin sahih al-Bukhari yace annabi yana zaune sai aka kawo nono guda na dabino haka da aka kawo annabi ya dauki wannan dabino kwaya daya ya sa a baka yace sai yace jama'a daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya ganyenta baya faduwa ita kamar musulmi take mumini ku ga mun wacce iri ce wannan yake kaza wannan yake kaza kamar kace kargo wannan yake darbejiya wannan yake madaci wannan yake marke duk suka taka maka me Abdullahi dan Umar yace sai na ji a zuciyata ni har na fahimci abin tun daga muqarana ga kusanci shine ne dabino annabi yace sai ya tambaya to ai ya kamata kada hankalinka ya tafi nesa yace to amma naga ga manyan dattawa su Abubakar su Umar manyan dattawa duk da nadi ba su iya fade ba yace kada in bada ansa su ji kunya ne ma sai ne shiru manzo Allah yace kun bani gari muka ce eh shikenan sai yace dabino ne da muka je gida sai na ga babana Umar cewa wallahi ni tun farko na san amsa tambaya Umar yace me ya hana ka fada yace to naga ga ku dattawa manya duk ba ku iya fade ba kada in fada ku sha kunya yace wallahi ka fada ai ya fi min alheri ce da in samu jajayen raƙuma in ni na kasa ɗana ya yi ai dai kambin na gidanmu ko matsalar da duk kofin ba ya shigo gidanmu ba ai to bukata ta biya aiki ne. Wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisin daban hiya qi'adatul maghdubi alaihim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan zama hiya qi'adatul maghdubi alaihim zama ne na waɗanda Allah ya fushi da su mun fahimci wannan to kaga hadisi shike fasara hadisi kaga yanzu wannan hadisin ya fasara al-maghdubi alaihim yahudawa kenan can da aka fada ko to kaga ashe waccan aya da ake fasara ta ghayrul maghdubi alaihim ana cewa yahuda ashe wannan fasara ta yi daidai kaga daga irin nan ne ake fahimta qur'ani ya taimaka wajen fahimtar sunna yace al-imam abdurrazzaq ya rawaito wannan hadisi wa sahahahu abdulhaq al-imam abdulhaq al-ishbili shi ya inganta wannan hadisi fi ahkamihi a cikin littafin shi ahkamul kubra lamba hadisi na 2000